ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu rama jamhuriyar Niger za su kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu radio amfani sarauniya fara'a niyya nomad fm da kuma dalol fm sai tashar mu ta view africa akan mita 102.5 zangon fm a birnin yamai sai alfa radio dake kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a internet ta internet a viewhausa.com ko kuma sashen hausa.com masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau litinin 14 ga watan october na shekarar 2019 yusuf aliyu harandani tare da abokin aiki na amina buhari auna da sauran abokan aikin mu daga nan birnin washington dc kai tsaye muke gabatar muku da shirin namu idan muka shiga cikin shirin za ku ji cewar an yi bikin yaye wasu masu tada kayan baya wanda suka ci gajiyar shirin gwamnatin tarayya na yi musu ahuwa sai idan kuma muka shiga cikin sauran rahotannin namu batun wutan lantarki a Najeriya da take ta daukan takaddama bayan wani rahoto da ya bayyana da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na kashe zunzurutun makudan kudade wata akan haka kuma za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku shin wai kuna ko ganin cewar kun gamsu da ayyukan da gwamnati ke cewa tana yi musamman a wajen samar da wutan lantarki lambar dai kamar kullun ita ce alama tarawa 1 202 205 5655 daga bisani za mu kawo muku labaran tamola amma a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
masararan mu assalamu alaikum Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau litinin cewa zai kakabawa Turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai kan mayakan Kurdawa a Syria amma kuma ya kare matakin da ya dauka na janye sojojin Amurka da suke hadin gwiwa da Kurdawa a yaki da IS Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shin mutane suna tunanin mu je yaki da Turkiya wacce mamba ce ta NATO yace lalle yaki-yakin da suka kici suka ki cinyewa za su zo ƙarshe yace mutanen da suka jefa mu cikin wannan kangi a gabas ta tsakiya ne suka fi so mu ci gaba da zama a wurin yace akwai yuwar mayakan Kurdawan za su saki wasu ƴan kungiyar IS dake gidajen kurkuku a wani yunkurin saka mu cikin wannan batu amma shugaban na Amurka ya ce Turkiya ko kuma sauran kasashen Turai inda galibin mutanen suka fito za su iya sake kama su Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana nan yana aiki tare da shugabannin majalisun tarayya ciki har da ƴan Democrat masu adawa akan batun kakabawa Ankara takunkuman tattalin arziki. Wata tsohuwar hadimar shugaban Amurka Donald Trump a kan harkokin Rasha da Turai yau litinin ta ba da bahasi a asirance akan bincike da ke iya kai ga tsige shugaban kansa. Inda ta yi ƙarin haske akan korar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine, Marie Yovanovitch a cikin watan Mayu. Ya zuwa watan Yuli da ta bar fadar White House, Fiona Hills, ita ce babban darakta a harkokin Turai da Rasha akan tsarin Trump na tsaron cikin gida. Tana da kuma masaniya game da shirye-shiryen bayan fage akan harkokin wajen Amurka. Lawyanta Leo Volonsky yana kwamitin sha'anin tattara bayanan sirri na majalisar wakilai ne wanda suka bata sammaci tana kuma shirin amsa tambayoyi da aka mata a makon da ya gabata Yanovich jami'ar diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa Trump ya kore ta bakin aiki ne bisa zargi mara tushe na ƙarya biyo bayan caccakar da lauyan Trump kuma tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi mata kuna shin labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kasar India ta mayar da kimanin mutane miliyan 4 wato kasar India ta mayar wa kimanin mutane miliyan 4 layukan wayoyinsu a yankin Kashmir na India a yau Litinin wani matakin maido da zaman lafiya a yankin bayan shafa makonni 10 da New Delhi ta rage wa yankin ikoncin gashin kai kana ta tabbatar da tsaro a kanta ta kuma katse sha'anin sadarwa a yankin ko da yake dawo da layukan wayoyi sauki ne ga masu zaune a yankin sai dai har ila yau ana shakka abubuwa za su koma yadda suke a nan Kashmir wanda hanyoyinsa da kuma kasuwanninsu suka wato hanyoyinsa da kuma kasuwanni suka yi fayo babu jama'a abinda wasu suka kwatanta da kin amincewa da ayyukan New Delhi wani mai gidan otal a Kashmir Wasim Chaya yana cikin miliyoyin mutane da suke farin cikin maido musu da layukan wayoyinsu yana mai cewa ina matukar farin ciki a yau yace na riga na amsa kuma nayi kira sau 6 kimanin layukan wayoyin hannu miliyan 2 ba a riga an hada su ba kana ana ci gaba da rufe internet
Fage da Amina Buhari kuna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia idan muka shiga babu rahotannin namu kuwa za ku ji cewar gwamnatin Najeriya na ci gaba da gudanar da shirinta na yi ma 'yan matasa matsayin tsagerar nan na kudancin Najeriya ahuwa Hassan Umar Tamwal ya hada mana wani rahoto dangane da wannan ahuwar
An yi bikin yaye matasa masu ta da kayar baya da aka yi wa afuwa a jihar Ondo da yake jawabi a wajen bikin mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara na musamman a game da yankin Niger Delta kuma coordinator shirin afuwar shugaban kasa Professor Charles Dukubo ya ce za a taimaka wa matasan masu ta da kayar baya da aka yi wa afuwa kuma aka ba su horo Professor Charles Dukubo yace bayan wannan horon da aka baiwa matasan gwamnati za ta taimaka musu don su dogara da kawunansu ya buƙaci matasan da su yi amfani da ababen da sun ka koya don ciyar da ƙasa da al'umma a gaba kuma su zama masu alfanu ga al'ummar ta yadda za su zama a cikin al'ummar gwamnan jihar Ondo Oluwarotimi Akeredolu wanda mai bashi shawara na musamman akan Niger Delta Mr. Oyin Ala bikan yau wakilta ya ce shirin afuwar ga matasan shine tubalin samar da zaman lafiya a cikin jama'ar da ke lardin kuma afuwar ta rage aikata laifuffuka a yankin daya daga cikin waɗanda aka yayan mai suna Glowing Allen ya buƙaci takwarorinsa da na sami horon da su zama yan ƙasa na gari don horon ya amfane su matasan dai an horar da su ne a game da gyaran mota carpenter gine-gine dinkin tufafi da dai sauransu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
kutance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya dunya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar sanni
to gaida sarkin yaki Hassan Umar Tambuwal Sai batun wutar lantarki a Najeriya da aka kwashe shekaru ana gafara sa amma ko kaho bai bayyana ba. Wani rahoto da ke bayyana da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya tun daga shekarar 1990 zuwa yau ta kashe fiye da naira triliyan 5.8 don gyaran wutar lantarki a Najeriya. Amma masana na ganin cewar akwai sauran rina a kaba muddin ba za a gaya ma juna gaskiya ba. Lalle hakan Alhaji Yusha'u Aliyu mai sharhi a harkokin kasuwanci da harkokin yau da kullun ya muna ƙarin haske
wannan tarki da a cikin arzikin duniya wanda yake digital economy ne wato cikin arzikin da yake tafiya sai tsaye ko wasu wannan tarki yana kawo cika yana kuma hana ci gaba sannan kuma yana hana gwamnati samun kuɗi sannan kuma yana kashe al'umma yana samar da rashin aiki sannan kuma yana haifar da fitintunu wanda yake a cikin tattalin arziki to amma shi ita gwamnati duk waɗannan kuɗaɗe da aka kashe na tsawon shekaru 20 ya ta'allaka ne da kusan kashi 60 cikin 100 na wannan kudade ne da cin hanci da rikewa waɗanda an ware kudaden kuma ba yin amfani da kudaden ba kuma an yi bincike kuma an gano sannan kuma ba a yi amfani da binciken ba aka kuma duk irin wutar da za a sayar an sace fasalin kamfanin wanda yana da kyau amma ba a ba kamfanin da ya dace su da wutar lantarkin ba haka kuma irin jarin da aka bukata da irin kwarewar da ake bukata domin waɗannan kamfanin su ke da wutar lantarki ba a same shi ba saboda an sa shawarar an kuma sa shawarar cin hanci da rasuwa a cikin sa.
To ana iya cewa kenan duk wannan ikirari da ita wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari take yi na yaki da cin hanci da rashawa ana iya cewa kenan har zuwa yau ita ma bata yi wani katabus game da tattalin arzikin Najeriya ba kenan musamman a bangaren wutar lantarki.
To za a iya cewa haka din ne tunda a yanzu haka duka kamfanonin nan ba wanda ba kamfanin da bai saba alƙawarin da ya yi da samar da wutar lantarki da kuma kyautata wutar lantarkin ba. Na biyu kuma abubuwan da ake kama ni yau din nan da nake maka magana a matsayina a wurina yana ta fafutuka ne wanda za a yi a sami transformer wanda bai zama matsala ba. To ka ga cewa inda lokacin da mutane kasa ya kasance suna yan kayayyakin da kamfani ya kamata ya biya suke kuma aikace-aikace sannan kuma hukumomin gwamnati manya-manya an tsora ma talakawa su sai mita an tsora ma talakawa su ce wannan sannan gwamnati ba ta yi magani waɗannan abubuwan ba sannan kuma ana kallo gwamnati ta da ta iya biyan 30,000 a matsayin karancin albashi ba sannan kuma bayan ba ta iya biya ba amma ana ba talakawa kudaden wutar lantarki da ya kai 30,000 a wata wanda ba a samar da wutar to kaga za a ce ba a yaki da canci da rashawa a wannan bangaren.
Idan aka yi la'akari da irin kudaden da aka ce an kashe a fannin wutar lantarki sama da ₦5.8 trillion ana iya cewa kenan abubuwa koko tattalin arzikin Najeriya ya shiga wani hali kenan koko an rasa waɗansu riba da ƙasar Najeriya za ta ci kenan fiye da wannan adadin kuɗin koko sun kai ƙasa da wannan kuɗin za a iya cewa.
Oke asarar da kai wannan kudade ne kawai da aka kace ₦5 trillion idan ka dauka asarar da aka yi na kudaden da aka sa to kuma asarar da aka yi na rashin mutum ba idan za a yi kiyasi sai ya ninka wannan su goma asarar da tattalin arzikin ya yi to ka ga kenan bayan da za a yi kai asarar ₦1 trillion a cikin shekaru 20 su goma da ke tattalin arzikin ka bai girma ba saboda kullum ita wutar lantarkin nan ta fi taimakon mai nika bayan ita take taimakon mai nika ita take taimakon mai aiki bayan ita take taimakon mai aiki ita take taimakon manya-manyan kamfanoni to kamfanoni sun koma siyan gas din nan kuma saboda tsadar shi kayayyaki sun yi tsada talakawa ba su siyan kayayyaki kamfanonin kuma ya ci rufe saboda ba a yi wanda ke siyan kayan su da irin tsadar da suke da shi da ka ga a ce hasarorin yana da ɓangarori da dama kuma in aka ci gaba da samun wannan hasarori to ka ga tattalin arzikin ƙasa duk yunƙurin da za a yi a gina shi a cikin shekara 20 ko shekara 30 in ba wannan wutar zai zama kamar mafarki ne kawai.
Mu ba ta da mu je a ni a kasa bi ka na ma'aina ke da musa.
Sa gaida Yushau Aliyu wani mai sharhi akan harkar tattalin arzikin ƙasa. Masu sauraro akan wannan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai kuwa kuna samun wutar lantarki a yankunanku? Duk kuwa da zunzurutun kuɗaɗe da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta kashe koko tana kashewa a fannin wutar lantarki? Amma kamun nan bari mu shakata da wannan. Thank you. na ga Amina da Julie kuma dai kuna ta dan kada kai wannan wakar dai ko dai ta muku dadi ne dai yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari daya 202 205 2655 Oh, mun samu kiran na farko daga Jamhuriyar Niger. Wa muke da shi a Jamhuriyar Niger?
Kuna tare da Abdu Kasko daga unguwar Wadatawa Jamhuriyar Niger.
To Malam Abdu Kasko muna jin ka.
Ina da zan badawa kamar yadda mun ka ji a bisa ga tsarin kudin da gwamnatin Najeriya ta kashe bisa ga gaskiya to mu lalle alhamdulillah. Mu mun yaba bisa ga wannan tsari da gwamnatin Najeriya ta yi. Abin da yasa mun ka ci haka na mu nan Niger mun ji daɗi sosai tunda mun wutan Najeriya kuma muna fata a samu a ƙara fannin wuta saboda da ita ce muke unhwani kenan duk abin
to Abdu Kasko kai kana magana cewar ku kuna samun wuta a nan baya ga su waɗanda suke baku wutar su ba sa samu su ne zaka ce dangane da su kuma halin da suke ciki
eh to muna fata su ma a samu a doki matakan da za a dadi abun ka samu wannan wuta ta mu ke ki zama ka wutan nan da za a sa tsakanin mu da su kenan a daidaita ko daidai saboda mu ke aiki kenan yin an kikawo dadin mu ne mu duka gaba daya ko ba haka ba
to mun gode Malam Abdu bari mu koma Kaduna garin gwamnati wa muke da shi a Kaduna
eh kuna tare da Muhammad Abdullahi daga Samunaka
to Malam Muhammad muna jin ka
wallahi dai anan dai gaskiya an ce dai wutan baya zuwa a lokacin da ake so kaga mu wanda muke ba da Niger wutan amma mu ma anan wutan baya ishe mu
eh
muna son gwamnati ya san taimaka dan gyara wutan yanda ko ina zamanto ana amfani da shi a Najeriya
to ba ku gamsu da waɗannan zunzurutun kuɗaɗe da ake cewa an kashe ba kenan
eh to an kashe kuɗin amma gaskiya mu ba mu gan aiki wuta ya ba mu yanda muke so
to mun gode bari mu tafi jihar Taraba wa muke da shi a Taraba
kana magana da Aliyu Muhammad
to Malam Aliyu kai dan kashe rediyon ka to muna jin ka yanzu
abinda ake magana akan wutan nefa
eh
ai akwai waɗanda ake kirkiro waɗannan kuɗaɗen da aka kashe din ai aiki da shi din da an gano su ana sane da su me ya kamata ba za a kamo su a hukunta su doka ta aiki a kansu a kwato wannan kudin a cigaba da inganta wutan ba ita ce kawai abin da ya cancanta a yi tunda an gano su an gano waɗanda suka ɗebi wannan maƙudan kuɗaɗen ne ya kamata a ce doka ta aiki a kansu
to gode to bari mu tafi jihar Jigawa muke da shi a Jigawa
ana magana da Musa mai lamba sabo ta yan wata Adija
to Malam Musa muna jin ka
batun wuta ai mun jima da Jafara sabo mu laka ruwa
eh
ko sabo mun san nan ma yake ba wutar mun ba da kawai a baki yake fada
eh
amma ita ko gurma ba tare ba
to kana nufin kenan Malam Musa ka ce waɗannan zunzurutun maƙudan kuɗaɗen ku har yanzu ba ku ga wutar ba kenan
wallahi ba mu ga amfani da ba kuma ni na tambayar ku na ga bugan EFCC yake ne yanzu ya kamata da ku nuna suka ci kuma san ne wannan sun buri da hadin zuwa yau to mun hukunta
to mun gode Malam Musa bari mu tafi jihar Jigawa non nas jihar Nasarawa to jihar Nasarawa muke da shi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke magana?
Sunana Isu Maji.
To Malam Isu muna jinka.
Daga lafiya.
To muna jinka.
To alhamdulillah na yi farin ciki na same ku yau.
To mu ma muna farin ciki da saduwa da kai Allah.
Gaskiya abubuwa irin na harkokin yau na Najeriya to sai a hankali.
Eh.
In ka lura kan magana harkokin wuta na Najeriya to mun ma mun dai gwamnati ba ta kula ba za ta yi abubuwa irin na da.
Eh.
Za a ce goma na da da ne yanzu.
To
saboda maganar wutar nan gaba daya har yanzu irin na jiya ne ba dama dama.
To duk wannan zunzurutun kudaden kana da fin kenan.
Na na ce an kashe to an kashe a gonatin a wannan lokacin shekara hudu da ya faru ya zo nan da kuma wanda muna cikin nan ya kamata Buhari yi kokari a duk wasu abubuwan yana faruwa na baya da da ya kasance wannan lokaci ba sani shi ba shine gyara na gaskiya kenan.
To mun gode Allah ya sa sakon ya kai gare su. Bari mu tafi Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
Muna tare da Abdullahi Muhammad Tela a fakarar da hayin banki Kaduna Najeriya.
To Malam Abdullahi muna jin ka.
To alla hakika magana wutar lantarki a Najeriya al'amarin mu dai sai dai addu'a.
Eh.
Wallahi sallahi gwamnatin Najeriya duk irin kudaden da ake warewa akan magana wutar lantarki waɗansu ne suke yin wakatika tashi da kuɗin ba a yi komai. Yanzu anan Kaduna bari mu baka wani labari.
Eh.
Lokacin da ministan wutar lantarki ya kawo ziyara jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Kwanan su biyu a Kaduna, wallahi lahi kwana biyun nan da ya yi, wutar lantarki ko girgiza ba ta yi a Kaduna ba. Kwana biyun nan cur muna da wutar lantarki.
To baka ganin
Kaduna ko ba Abuja
to baka ganin
ba a gidan jiya.
To Malam Abdullahi baka ganin su kila ba su da masaniyar ana ɗauke wutan nan ne su manya.
A suna da masaniya ai kullum muna koke-koke a gidajen rediyo da kafafen jaridu kullum muna koke-koke sannan kuma akwai wani abu da nake so ka fahimta a duk duniya ba inda ake cikin cinikin janareto na tada wutar lantarki irin Najeriya saboda me masu kamfanonin janareto din nan su suke ba su cin hanci domin wuta ta lalace
kamar Allah ya kyauta bari mu muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna
Dr. Yusuf Aliyu Arande barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a kanar tarihin Najeriya.
To muna jin ka.
To Dr. abun yana ba mu mamaki ko wannan sako bai zo dan mai girma shugaban kasa ne. Kaga kwanaki ɗan daura sun ce ranka ya tafi ran da ka zo gida kaman da wuta ka zo kana barin daura wuta ana barin daura. Haka Kaduna yake faruwa wai kuma sannan wai mun kira tsammani wai ina kudaden da aka turo amma wai fasho la ne wannan sabon minista ya ce tatsuniya din maganar da wai ina miliyoyin dalolin da ake wada tun da suka hawo mulki wannan jam'iyya ya kamata ba na EFCC sun kamo shi a yadda ne ko wani gidan da girma shi da kasa da kuma murya sauyan da muke masa ba mu san a samu akashi dan kar tariya maimaita kansa ya kamata ya kira shi ya kawo wannan kudade ya sauke shi a minista bai cancanta ba dan muna cikin duhu ne yanzu da muke da karagona da wata kwana uku sai dai inje in sa caji a jan waiwai da sauransu ya kamata dai a sa abun da za a tashi lafiya.
To Malam Murtala wannan abun gaba daya a cikin jihar ta Kaduna ne ko a yankin ku ne kawai?
Ai kusan kowanne yanki ina gawa da tayi shaliwa ne kowa ka kira ba wuta kowa ka kira gefe ko a baku wuta awa daya wata ma aka kawo mana garo wai ita Hajiya wai Sasu Adu wai ita ne ɗauke wuta wai Sasu Adu.
To Allah ya kyauta ya kafa da zamu dauka kenan yanzu. Masu sauraro muna dai godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa gobe ma rana ce sai ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogonmu kai tsaye ke cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shirin labaran wasanni. Kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles suna tashin yabo da jinjinawa bayan nasarar da suka yi na samun yin changers ko kunnen doki da kasar Brazil inda suka ci juna 1-1 a wasan da suka yi na sada zumunci a babban filin wasa na kasar Singapore. A wurin mutane da yawa idan ka yi kunnen doki da Brazil kamar ka yi nasara ne ba wai an shaka ba. Super Eagles dai su suka ma fara cin Brazil din a wannan kwallon da suka yi inda Aribo dan kwallon Glasgow Rangers ya fara ciwa Najeriya cin ta na farko a minti 35 daga baya Casemiro na Brazil ya rama musu. haka zalika yadda Najeriya ta yi da Brazil haka ita ma Senegal suka yi da Brazil din a ranar Alhamis da ta wuce inda su cin ma suka yi kunin dokin cin juna 1-1 a wannan wasannin da suke na sada zumunci a Singapore wannan sakamako yana nufin wannan shine karo na hudu dake Brazil take kwallo ta kuma kasa samun nasara a gasar sada zumuncin da take da wannan kasashen Afirka To halin yanzu mun samu labarin cewa Thomas Danabi ya aje aikin sa na zama kocin kungiyar kwallon kafa ta Super Falcons ta mata ta Najeriya kenan duk da cewa har yanzu akwai shekara daya kafin kontaragin sa ta kare shi da wannan dan kasar Sweden din shekaru 60 da haihuwa ya janye kansa daga halartar ma wasanni biyu na karshe da Super Falcons suka yi saboda rikici da gardama da jajjan da ke gudana tsakanin shi da hukumar kwallon kafa ta Najeriya ha kuma ya ki halarci tarurruka wanda ministan wasanni Sunday Dale ya shirya domin a sulhu wani rahoto da BBC Sports suka bada ya nuna cewa wasikar aje aikin da shi Danabi din ya rubuta ta nuna cewa yana korafe-korafe da dama da suka hada da cewa ba a biyan sa albashi ta gidan zama ma a hana shi bayarwa kamata ya dai a ci kontaragin sa ba za ta kare ba sai bayan Najeriya ta halarci wasannin Olympics na Tokyo a cikin shekarar 2020 ba dai kenan to amma a karkashin wannan kocin Najeriya ta samu nasarori da dama da suka hada da cewa shi Danabi din ya taimaka ya kai yan kwallon na mata na Najeriya sun kai ga rukunin wasan quarter final a wasan cin kofin duniya da aka yi a Faransa sannan kuma ya taimaka musu suka ci wasan kofin Africa na mata wato Nations Cup bada ba haka shi ya yi musu jagoranci suka lashe kofin farko na wafu wato na kasashen Africa ta yamma a shekarar 2018 shi dai Danabi shi ne kocin farko dan kasar waje da aka bai wa jagoranci wannan kungiya ta kwallon kafa ta matan Najeriya daga shebrin mu kammala daga muku cewa kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu sabon koci wanda ko ba wani bane illa Rudy Garcia mutumin da ya taba zama kocin kungiyoyin wasanni na Olympic de Marseille da kuma AS Roma Rudy Garcia dan shekaru 55 da haihuwa shine zai mai gurbin tsohon kocin su Lyon din wato dan Brazil din Salvino wanda aka kore shi daga aiki a makon jiya bayan da ita Lyon din ta kasa cin kofin na League 1 a wasanni biyu da suka yi cikin wannan kakar. To jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga Washington mun bar ku lafiya.
To a gaida Aliyu Mustafa Sokoto da wannan labari a takaice. Yanzu kuma mun saurare za mu kawo muku labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawari a yau Litinin cewa zai kakabawa Turkiya manyan takunkumai saboda mamaya da ta kai a kan mayakan Kurdawa a Syria. Amma kuma ya kare matakin da ya dauka na janye sojojin Amurka da suke hadin gwiwa da Kurdawan a yaki da IS. Trump ya faɗa a shafin sa na Twitter cewa shin mutane suna tunanin mu je yaki da Turkiya wacce bambace ta NATO? Wata tsohuwar hadimar shugaban Amurka Donald Trump a kan harkokin Rasha da Turai yau Litinin ta bada bahasi a asirance akan binciken da wato akan binciken da ke iya kai ga tsige shugaban kansa inda ta yi karin haske akan korar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch a cikin watan Mayu
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aminu Buhari Auna da kuma wadda ta hada mana shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Greg Bounce ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku kwana lafiya ko kuma mu karasa wani lafiya assalamu